الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan jumadal as-saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 14 ga watan june shekara ta 2009. wannan shine kasan na 83 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imam abu abdullah محمد ابن اسماعيل البخاري الله مروكتين سركي غافر تامش إذن جماعة المسلمين بسمان تابا هر ينزل منا تكين كتاب الصلاة أيو إن شاء الله تعالى بامتاشي باب ما يذكر في الفخذ باب اندك بيان أبو بواندا أكا أمبتا غمد حكم چنچنيا أصلا كو أعينهم واتو لفي سترا كو لفي سريتي. Alaƙar wannan babi da karatun da muke yi alaƙa ce mai nisa, sai ka tsaya ka lura da kyau, domin ai muna magana ne dangane da abin da ya shafi tufafi a sallah. Amma kar ku manta babin da ke daga wannan sai shi sai wanda ya biyo baya, shine babu ma yasturu min al-aura. Ya fara ishara zuwa ga al-aura, mana muna magana dangane da rufe jiki a sallah. Sai kuma malam ya fara bayani akan wurare ko abubuwan da ake buƙatar mutum ya suturce su, waɗanda su ne za a kira ya suturce al'aura. To sai wata matsala ta taso a tsakanin malamai, shin cinya al'aura ce ko ba al'aura ba? Amma ina son ka gane cewa wannan matsala ta taso ne dangane da cinyar ɗa namiji, ma'ana mace al'aura ce gaba ɗayan jikinta in ba fuska da tafukan hannaye, wanda hadisi sahihi ya zo daga as-sayyida Asma'u Allah maraukakin sarki ya ƙara mata yarda ba. Bayan nan babu wani wuri da aka yi sabani dangane da cewa jikin mace ainihin al'aura ne, mace gaba ɗayan jikinta al'aura ce. Amma namiji inda sabani ya zo, akwai hadisi mantuki, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-fakhidhu aura, da bakin shi ya faɗi haka. Hadisi ya tabbata akan haka, za mu ɗan tattauna mas'alar insha Allah ta'ala. To amma akwai kuma ma'amulin hadisi, a aikace an ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan buɗe cinyar shi wani lokacin a cikin jama'a har a gaban surukan shi. To sai wasu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa ya halatta a bayyanar da cinya, don haka cinya ba al'aura ba ce. Wasu malamai sai suka tsaya suka yi kyakkyawan nazari, kamar yadda Imam al-Bukhari zai mana ishara a kai maganar da muka fara tattaunawa shekaran jiya ko jiya ko makamantansu. Ita ce duk sanda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta ce kaza, sai aka samu aikin shi ya yi karo da wannan abun, to maganar shi ce a bar ɗauka. Don haka sai suka ce yanke, cinya al'aura ce, saboda hadisi ya ce cinya al'aura ce. Bayyana cinyar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi annabin ya rinka yi da gangan ko kuma ta yayi ba tare da nufin da gangan ba, wannan ba abu ne da zai zama madogara ba. Madogara a cikin wannan babi shine cinya al'aura ce. Wannan ainihin maganar ita ce hakikanin ingantacciya daga cikin maganganun malamai. To amma amsa akan mas'alar da na fara tasowa ita ce menene ya taso da wannan babi a tsakankanin al'amarin da ya shafi sanya sutura a sallah. To al'amarin yanzu zai bayyana gare ka da cewa tunda har aka tabbatar da cewa cinya al'aura ce, kaga kenan wajibi ne in an zo sanya suturar sallah a lullube cinya, in ba haka ba fa sallah ba te ba. Alaƙar wannan babin kenan da cikin karatun da muke na sanya sutura a cikin sallah. In ba haka ba da wannan babin sai a ce dai da wata alaƙa mai ƙwari a wannan wuri. Amma ƙwarin alaƙa ci shine bayan tabbatar da cewa cinya al'aura ce, to ya zama dole kenan a rufe cinya a sallah, in ba haka ba sallah ba ta inganta ba. Shine ce babu ma yuzkaru fil fakhidhi, babin da ke bayanin abubuwa, maganganu, hujjoji, dalilai waɗanda aka ambata game da cinya. Al-Imam al-Bukhari ya ce, wa yurwa an ibn Abbas, an ruwaito daga Abdullah dan Abbas, wa Jarhad da Jarhad, wa Muhammad ibn Jahash da Muhammad dan Jahash, waɗannan dukkansu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka ruwaito an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa al-fakhidhu auratun, cinya al-aura ce. To anan sai Imam al-Bukhari ya ta'abiri da cewa arruwaito, cewa arruwaito a wurin malaman hadisi da an hikaito da an ba da labari alama ce da ke nuna raunin maganar da za ta biyo baya, haka abin yake. Amma Imam al-Bukhari yana da wani salo wanda koda magana ingantacciya ce, idan ya ruwaito ta da ma'anarta, to galibi yakan fara ta da irin haka, ya ce an ce, kamar da Hausa a ce wai, sai Bahaushe ya fahimci kamar magana bata da nagarta, ko a wai abin da yake nufi, irin lahaja ko irin kalmomin da aka yi amfani da su, da yazo sai ya dubi ma'anarsu kawai sai ya bayar. To dan haka ba zai ce wani ya ce ba kai tsaye dan ba da waɗannan kalmomin ya yi amfani ba. Amma abin da ya faru a nan hakikanin al'amari sabanin duka ɗayan abubuwan biyu ne. A nan Imam al-Bukhari ba ya fara wannan ainihin hadisi da cewa an ruwaito ba ne, saboda kasantuwa cewa asalin hadisin mai rauni ne. Ba ya fara ainihin wato wannan tasduri ba ne da cewa an ruwaito, saboda hadisin an ruwaito shi da ma'ana ne, sai dan mas'ala da ta faru a cikin ɗaiɗewar isnadin wannan hadisin. Kowane isnadi ɗaya daga cikin isnadojin wannan hadisi gaba ɗayan shi yana da illa, yana da matsala, sai dai in an gwama su gaba ɗaya, to wannan babu shakka za su tabbata su zama isnadi hasanun ay bil majmu'i. Dan haka a ƙarƙashin wannan kowace magana ɗaya in ka dube ta, kowane isnadi ɗaya in ka dube shi zaka iya cewa da'ifi ne, kowane ɗayan ka dube shi zaka iya cewa da'ifi ne, kowane ɗayan ka dube shi zaka iya cewa da'ifi. Dan haka wannan na daga cikin surar hadisin da zaka ce isnadun da'ifun wal hadithu sahihun li'anna lahu turuqun yataqawwa biha. Asalin isnadin kowane ɗaya in ka dube shi yana da matsala, amma matsalar bata kai a ce ta kai matukar mutuwa ba. Idan ɗaya ta tallafi ɗaya, ɗaya ta sake tallafar su, to za su haɗu za su zama abubuwa masu nagarta wanda zai zama salihun lil ihtijaji, za a iya kafa hujja da shi. Wannan ita ce maganar da babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya tabbatar a cikin littafin shi wanda ya takhrijin ire-iren waɗannan mu'allaqat da Imam al-Bukhari yake kawowa mai suna Taghliqut Ta'liq. Littafi ne mujalladi 5 yayi shi dan yi takhrijin duk ire-iren waɗannan maganganu da Imam al-Bukhari yake kawowa ba tare da isnadi ba. Dan haka wannan hadisi cewa al-fakhidhu aura hadisi ne hasanun wa salihun lil ihtijaji wal hujja. Wa qala Anas bin Malik, Allah ya kara mishi yarda, yace hasara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an fakhidhihi, annabi ya bude cinyar shi. Wannan kuma hadisi sahihi ne marfu'i, yana nan anan cikin sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari zai kawo mana shi. Dan haka nan kai tsaye dangas yace Anas ya ce annabi ya bude cinyar shi. Za mu ji dalili ya akai a wannan lokaci, wani yanayi ne ya kai annabi ya bude cinyar shi. To sai babban malami al-Imam al-Bukhari sai yace wa hadithu Anas asnadu, hadisin Anas din nan da muka ji ya fi karfin isnadi. Wa hadithu Jarhad, amma hadisin Jarhad da ke cewa annabi ya ce cinya al-aura ce ahwatu, shi ya fi natsuwa. Hatta yi khuraja min ikhtilafihim, har yadda za a yi dai a samu a fita daga cikin sabanin malamai. Ina fatan kun fahimci maganar. Imam al-Bukhari nan ya tabbatar da dukkan hadisan ingantattu ne, amma hadisin Anas ya fi inganci, domin shi isnadin shi kwaya ɗaya ma sahihi ne. Wannan ku sai da aka yi taron dangi sannan suka zama hasan. Kaga hadisin Anas ya fi ƙarfin isnadi, amma kuma hadisin Jarhad shi ne ahwat. To anan in ba ka natsu kana yawo tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh ba, wannan matsalar sai ta nemi ta ruda ka, sai ka ce yaya za a gabatar da hadisi hasan akan hadisi sahihi. A'a, shi hadisi hasan din shine nassi akan matsalar, hadisi sahihi din ba nassi bane. Me yake nufi da nassi kenan wurin malamai? Nassi shine hujjar da kararake goyen bayan maganar da ake yi. Nassi shine hujjar da ake goyen bayan maganar da ake yi. Ku dubi matsalar, shin cinya al'aura ce ko ba al'aura ba? Sai wannan hadisi yazo yace cinya al'aura ce, kaga wannan nassi ne. Wannan ku sai yace annabi ya bude cinyar shi, ba nassi ba ne, ba nassi wurin Bahaushe ba fa. Abinda Bahaushe yake nufi da nassi, nafsi ma yake cewa shi ba ruwan shi. Abinda yake nufi da nafsi shine abinda yazo cikin karatu kawai, aya ce ko hadisi ko a rubuce sai ce nafsi, ba nafsin Bahaushe ba. Nafsi ake cewa a wurin malaman usulul fiqh, manya manyan malamai irin su al-Imam Shafi'i, al-Imam Shatibi da makamantansu. Me yake nufi da nafsi? Ita ce hujjar da karara ta zo take goyen bayan maganar da ake tattaunawa akai. Abin da ake tattaunawa shine shin cinya al'aura ce? Sai wani hadisi yace eh, cinya al'aura ce. Shin ya goyi bayan wannan magana ko bai goya ba? Wannan kuma da aka ce annabi ya bude cinyar shi, to a wurin malamai wannan ba hujja bace, wannan ba nassi bane, in har akwai wancan. Dan haka anan hadisi hasan za a gabatar da shi akan hadisi sahihi. Me yasa? Saboda shi hasan din nassi ne, shi kuwa sahihin ba nassi bane a irin wannan wurin. Kana bukatar ka je ka karanta muqaddima ta littafin al-i'tibar na al-Imam Abubakar al-Hazimi, wani babban malami ne, yau shekara 800 da ta wuce, ya kawo ka'idoji da hanyoyin da ake bi ake iya gane wannan hadisi da wannan hadisi in sun zo waɗanda a zahiri kamar suna karo ne, ga dalilai wajen guda 60 da su ne ake tsayawa a bi waɗanda za su sa a karkata zuwa ga wannan arabu da wancan. Shi ne ka'idar da ne mana amfani da ita a nan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Abin dai da al-Imam al-Bukhari ya ce kenan, Allah ya taimaka. Sai malam ya ce wa qala Abu Musa, al-Imam al-Bukhari kuma ya ce Abu Musa ma ya ce, Abu Musa al-Ash'ari, ghatta an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rukubataihi hina dakhala Uthman. Manzo Allah yana zaune cinyoyin shi da guyoyin shi a bude, Uthman na shigowa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya rufe guyoyin shi. Wannan dalili ne akan kafin shigowa Uthman guyoyin manzo Allah a yaya suke, a bude suke. Kaga wannan ma aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke karfafa hadisin Anas. Ina fata an gane. Wa qala Zaid ibn Sabit, Zaid dan Sabit yace أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفخذه على فخذي. الله يا تبسوك ودمنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أهال تنير النبي تنا كان تنياتا. النبي يزونا يقول تنيش أكان تنياتا معنى وني ينيني أكي ونديك النبي يكيغا تنيش تنا كان تنيا أينهم زيد ننصابي. فثقلت علي yace da wahayi ya fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai naji cinyar annabi tayi nauyi akan tawa. Dama Allah yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nauyin wahayin a dazu. Zaid bai ji nauyin cinyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu da wahayin ya fara sauka gare shi yace sai naji cinyar shi tayi nauyi akan tawa. Hatta khiftu an tarudda fakhidhi, har naji tsoron kada cinyata ta kwankwatse igijigabci. Wahayi kenan malam, malaika Jibril ne ke dauke da shi wahayin, sannan mala'iku ne gaba da baya suke gadi. To kai yanzu sakon da malaika Jibril ya dauko a ce ana saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama, a halin annabi ya miƙe cinyar shi akan cinyarka, kaga lallai ka ji cinyarka ta jikkata. Shine yace sai da yaji tsoron kada cinyar shi ta kwankwatse. Wannan ainihin kalima taruddu, hatta tarudda, kwankwatsewa ko tsagewa ko fashewa. Haka kuma kana iya kallabawa kace hatta turadda, hatta tu ka fara da damma, ra'un din kuma ka maida ita fataha, shine hatta turabba dide ne hatta turabba ma'ana kwankwatsewa wadannan hadisi duk gaba ɗaya da Imam Bukhari ya kawo su a wadannan wurare jama'a ina san ku san cewa dukkan su hadisan suna tattaunawa ne akan mas'ala daya sai dai nau'i na farko na hadisan suna tattaunawa ne akan cinya al'aura ce nau'i na biyu kuma suna tattaunawa akan cewa annabi ya bude cinyar shi su ba su magana al'aura ce ko ba al'aura ba dan aiki ne kawai ko kun fahimta jama'a to annan nake so ku je ku samu littafin ilimin usul fiqh ku rinka bincike akan af'alun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaya ake dauka ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wani aiki wanda ya saba magana shi mun yi bayanai a baya shine magana ita ce a bar dauka sai a aje ainihin aikin nashi sai ya dauki wata ma'ana inda hujja a ce khususiyya in ba hujja a ce wannan wani abu ne wanda annabi yayi shi saboda wani uzuri ne amma ba zai zama shine abin koyi ba amma in annabi ya aikata abu ba tare da an samu wata magana shi da ta karo da wannan aikin ba to anan kuma aya za ta yi aiki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara allaha katira anan sai kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ya aikata a irin wannan halin tunda ba wani nassi wanda ya nuna ya faɗi sabanin haka to anan sai a kwaikwaye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na farko kenan abu na biyu waɗannan ainihin wannan riwaya ta farko ta Abdullahi dan Abbas al-Imam Tirmidhi shine ya ruwaito ta riwaya ta biyu riwayat Jarhad al-Imam Malik ya ruwaito ta cikin Muwatta da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin shi as-Sahih kuma ainihin hadisi ne kamar da nace ainihin hasan sannan sai riwaya ta uku ta Muhammad dan Jahash ita kuma al-Imam Ahmad ya ruwaito ta a cikin littafin shi Kitabul Muslim sauran riwayoyi da muka karanta na cewa annabi ya bude cinyar shi annabi ya tashi ya rufe gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora cinyar shi akan cinyar Zaidu wadannan kuma duk suna nan cikin Sahihul Bukhari za mu zo kansa a hankali za ku ji kowace dalilin da ta sa ta kai annabi ya bude cinyar shi dan haka abinda nake so sakamakon wannan dukkan nazari da bincike da muka yi mu fita a ƙarƙashin wannan babin shine me cinya al'aura ce to tunda cinya al'aura ce to lazimi ne a rufe ta a wurin sallah idan har ta bayyana a wurin sallah da gangan to sallah ta baci abinda ba lazimin yake hukunta kenan qala haddathana yaqub ibn ibrahima qala haddathana isma'il ibn ulayya qala haddathana abdul aziz ibn suhayb an anas anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama ghaza khaybara فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حفر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنظرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوى فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطي جارية أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال أدعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزته له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة كنجونا حديثي wanda Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda babban almajirin shi mai suna Abdul Aziz dan Suhaib yace an Anas daga Anas dan Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaza Khaybara manzon Allah ya je ya yaki Khaybara ita Khaybara wani gari ne asalin ta kauye ne sai Allah madaukakin sarki ya fitar da dabinai masu dimbin yawa a garin Yahudawa sun karanta a cikin littafansu na annabawan da cewa annabin da zai bayyana a ƙarshen duniya zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai sai suka je sai suka yi map reading ma'ana sai suka binciki yankin ƙasar Larabawa gaba daya sai suka ga a yankin ƙasar Larabawa babu inda yafi Madina dabinai a yankin Madina kuma babu inda yafi yankin Khaybar da Dabinai sai suka je sai suka zauna a nan Khaybar sai suka kafa gidajen su da suka zauna sai Allah cikin ikon shi da iyawar shi sai ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallama a jaziratul Arab a duk duniya babu yankin da yake yawan da Dabinai yake da yawan Dabinai irin yankin Larabawa kaga alƙawarin Allah ya cika to don alƙawarin na Allah ya tabbata tabbata ta haƙiƙa sai kuma Allah ya kaddara annabi ya taso daga yankin ƙasar Makka sai kuma ya dawo yankin Madina inda a cikin ainihin ƙasar Larabawan kuma nan ce tafi yawan dabinai to sai akai dace da su Yahudawa sun riga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina zuwa Khaybar suka zo suka mamaye Madina suka mamaye Khaybar da fatan annabin da zai bayyana ya bayyana a cikin su saboda Yahudawa ne kuma Larabawa ne domin Yahuda ne na jaziratul Arab littafan su da suke karantawa at-Taura suna karanta ta ne da harshen Larabci dan haka Larabawa ne sai suka yawaita sawa ƴaƴan su Muhammad da Ahmad Muhammad da Ahmad akwai su dawa masu suna Muhammad a cikin su fatan cewa haka yadda suka karanta annabin da zai bayyana sunan shi zai zama Muhammad dan haka da an haifa maka da sai ka sa mishi Muhammad tayu danka ne zai zama annabin ƙarshen zamani haka suka yi tayi yayin da suka ji ya bayyana ba cikin su ba sai kuma hassada sai wutar hassada sai ta kunnu suka zo suka zauna a nan Khaybar suka yi ta wa annabi kafar angulu suka yi ta makirci suka yi ta munafinci su ingiza Larabawa waɗanda suke baƙaƙen maguzawa ne su je su yi wa annabi tambaya su yi wa annabi wauta al'amura suka yi ta faruwa wannan yanki na ainihin Khaybar da fitina ta yawa daga cikin shi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga bari a je a afka wa garin a kwace garin kawai abin da ya faru kenan wani ikon Allah har yanzu duk kasar Saudi Arabia ba fitinan nan wuri irin Khaybar saboda yanzu kuma daba ce ta sharrun nasi dan shi a duk a wurin suke sai mun zo wani lokaci muna bada labarin yadda al'amari ya faru za ka yi mamakin yadda Allah yake juyin halin shi duk waɗanda aka sha wahala da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dawo suka ce sun musulunta din nan yau za ka ga duk mazaunansu nan ne yan shi'a nan ne su ne ƴaƴansu ne da jikokin suka juye suka zama yan shi'a Khaybar can in ka tafi inda su Abdullahi ibn Saba al-Yahudi da Sayyidina al-Yahuda musu wuta da suka gudu can suka zauna a bodar Saudi Arabia da kasar Oman nan ne duk ɗan shi'a suke su ne waɗannan da suka ce aliyu Allah ne kuma in ka taho awamin Madina duk wasu fitsararru a zamanin manzon Allah nan suke taruwa munafukai yanzu kuma duk tike take da ƴan shi'a har coci ce a wurin coci da ƙararrawa da komi da komi Yahudawa kawai, amma kuma a musulmi suke yan shi'a. Ana kada ƙararrawa da duk abin da ka san ake a churches, amma da sunan su musulmi ne. In kana son ganin waɗannan bayanan da hotuna da sauti, duk na gama maka aikin Allah, so ka je ka karanta www.fnoor.com, faisalunnurwebsite.com, za ka je ka ga komai. Za ka ga nakan kira su annakhawila, annakhawila ma'ana banzayen halitta. Allah ya kyauta jama'a kun ji. To Khaybar kenan. Khaybar tana nan tintini don tun a jahiliya za ka ga Imrul Qais yana ambatarta ka jannati Yathriba au ka jannati Khaybar au ka jannati Yathriba ko makamantan haka. Yana fadin Madina da Yathrib, Khaybar kuma yana kiranta da ainihin Khaybar. Allah ya kiyaye. Sai ce anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaza Khaybar, manzon Allah ya afkawa Khaybar da yaki. To yaya aka yi? Fa sallaina indaha salatal ghadati, yace sai muka tafi Khaybar sai muka yi sallar asuba, bi ghalasin da duku duku da duhu sauran, ma'ana daga fitowa alfijir kafin gari ya haske har mun yi sallar asuba mun idar. To anan kaga sai ana sai ce salatal ghadati, salatal ghadati. Wannan kalmar al-ghada me ma'anarta? Jijjifi, duhu. Sai wasu malaman fiqh sai suka ce makaruhi ne a ce asuba salatul ghadati, suka ce makaruhi ne a kira sallar isha da salatul atama. Duk Imam al-Bukhari sai ya rawaito hadisai sai zama akasin abin da suka faɗi. Shine irin magana da muka fara tattaunawa jiya. Idan fahimta harshe yayi maka kunci, sai ka kuntata abu daya ko abu mai yawa a cikin abu daya. Misali gata, me yake nufi da gata? Ji da mutum dan lele. Sannan gata shi kuma yana daukar ma'anar wata dabba, buri. To amma ita kalmar ta danganci da me aka hada ta, sannan ma'anarta take fitowa. In aka ce wane dan gata ne, to me yake nufi? Dan lele ne na musamman ana ji da shi. In aka ce ai ya kashe buri gata, ko ya kashe gatan buri, me yake nufi nan kuma? Goggon buri. To sai aka samu wasu da Hausa ta yi musu kunci, sai suka ce to ai ana cewa gata buri ne. To kuma kuna cewa annabi dan gatan Allah, ai kuna cewa annabi dan burin Allah kenan. Sai muka ce a ba ku ajin Hausa ku yi shiru. Kananan ustazai ne, karatun addinin bai wadace su ba, kuma Hausa ba sa jinta. Shi yasa aiki ne wurjan jan jama'a. Wannan harshen Hausa da kuka ga muke wa'azi da shi na daga cikin haƙƙi a kanmu, kuma sai mun zauna mun karantar da harshen Hausa. In ba haka ba dulmiyewa yake yi. Galibi irin Hausar nan da nake da ita yanzu zaka tattara da yawa matasa ba ma sa fahimtar me ake cewa. Zaka faɗa sai an fassara kaza, sai an fassara. To in ya je ya samu kanshi abu ya mai kunci wani lokacin, kawai dan abin da ya sani sai ya hukunta da shi. Yanzu wannan kalmar abin da ta faru kenan. Al-ghada, al-ghada ma'anarta sallar duhu. To amma tunda sahabbai sun kira ta haka, annabi ya kira ta haka, baka da dalilin da zaka ce kuma bai halatta ba. Ramadan, me Ramadan? Zafi. To ya halatta ka ce sumtu Ramadan, ko ko sai dai sumtu shahara Ramadan? Waɗancan malaman masu wannan kuntataccen ra'ayin suka ce bai halatta ba, sai dai ka ce sumtu shahara Ramadan, na azinci watan Ramadan. Imam al-Bukhari ya ce a ya halatta. Dalili ya ce gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi, yana cewa idza jaa Ramadanu, idan Ramadan ya zo. Ba lallai sai an ce sumtu shahara ba. Su abin da suke dubawa, in ka ce sumtu Ramadan, wai na azumci zafi kenan. Ya ce a'a, ko dai ma'ana bata kaiwa zuwa ga haka. Domin duk wanda ya kware da harshe ya san akwai mahzufat, akwai muqaddarat. In ka ce tashi, shi wanda kake nufi da maganar ya san me kake nufi. Amma tashi kalma ɗaya ce, amma ya fahimci kai tashi, ashe akwai wata kalma da ke damiri ne na me? Damiri ne na ishara. Demonstrative pronoun shine kai, tashi, kum, anta. Amma da ka tashi me kace mishi? kum kuma sai ya fahimce ka. Kenan ashe san da kake cewa na azimci Ramadan, me kake cewa? Na azimci watan Ramadan. Da kake cewa na azimci ai na sallaci al'atama, na sallaci duhu, ba haka kake nufi ba, sallaitu salatal atama. Duk waɗannan tattaunawa za mu zo mu same su a nan ciki jama'a, ina fatar an gane. Don haka yake cewa fa sallaina indaha salatal ghadati, sai muka yi sallar asuba a ainihin inda Khaybara take, a bayan gari suka yi sallar, amma sai ya ce bi ghalasin, da duku-duku, wato daga fitowa alfijir sai aka yi sallah. Kaga zai zama an idar da sallah har yanzu da sauran duhu kenan. Faraki ba nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabin Allah ya hau dabbar shi. Waraki ba Abu Talha, Abu Talha ma ya hau tashi dabbar. To za ka gane dalilin da ya sa Anas ya faɗi Abu Talha a nan. Dalili shi ne sai ya ce wa ana radifu Abi Talha, ni ina kuturan Abu Talha ne, ma'ana ni na hau bayan abun hawan shi. Fa'ajira nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah annabin Allah ya rinka gudanuwa fi zuqaqi Khaybar, a cikin lunguna na Khaybar. Lunguna shine zuqaq, ina fata an gane. Ya shiga wannan lungu ya fita wannan lungu, ya shiga wannan lungu ya fita wannan. Wa inna rukubati latamassu fakhidha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama, yace gwiwata ni Anas tana shafar cinyar annabin Allah, ma'ana annabi yana kan nashi abun hawan, ni kuma ina kan bayan abun hawan Abu Talha. In muka zo za mu saba, ko zai wuce mu ko zan wuce shi, sai gwiwata sai ta taba cinyar shi, mahallin shahin na babin kenan, cinyar annabi a buɗe take, abinda ake so a ce kenan. To wannan ma sun yi hujja da shi akan cewa cinya ba al'aura ba ce, sai ka ce to ko da ya tabbata cinyar a buɗe take, har yanzu dai ba zai zama hujja ba, tunda akwai wancan lafazi al-fakhidhu awra. Balle cewa gwiwata tana taɓa cinyar shi zai iya zama cinyar tana lulluɓe, amma kuma in ya gogi saman wandon ko saman tufafin sai ya ce me? Sai ya ce gwiwata ta taɓa cinyar shi. To amma a ƙaddara cewa cinyar a buɗe take don su samu hujja ƙarara, har yau dai ba hujja ba ce. Ina fata an gane. Ce summa hasara al-izara, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi gyauton an fakhidhihi, daga ainihin cinyar shi. To kaga inda mahallin shahid nasu yake karar nan, ma'ana sai annabi ya bude wannan zani wanda yake daura a kwankwasan shi, sai ya bude sai aka ga cinyar shi karara. Hatta inni anzuru ila bayad fakhidh nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama, har na hangi fatar cinyar annabin Allah. Yanzu karar Anas ya hangi cinyar annabi kenan, tunda ya ce baya ba fakhidh nabiyillahi, sai da ya hangi haske da fata da cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu babu tantama annabi ya bude cinyar shi din kenan. Ina fata an gane. Falamma dakhala alqaryata, yayin da annabi ya shiga wannan alqarya, wannan gari na Khaybar, qala annabi sai ya ce Allahu akbar kharibat Khaybar, manzon Allah ya ce Allah mai girma Khaybar ta fadi. Khaybar ta faɗi, ta faɗo hannun. Inna idza nazalna bi sahati qaumin, manzo Allah yace dama mu in muka dira a tsakar gidan wasu mutane ko a tsakar kasar wasu mutane, fasa'a sabahul munzarina, to ainihin safiya ta waɗanda aka yi wa gargaɗi, to ta munana kenan in dai muka dira. Abinda ake fata shine annabi ya ziyarce ku, amma in aka ce annabi ya dira, to safiya ta ɓaci, an yi gargaɗi kun ƙi, sai annabi ya duro, to an yi muguwar safiya, shi ne abin da yake nufi. In ba haka ba, ziyara annabi yakan kai ziyara, duk inda ya kai ziyara to musulmi ne, sun karɓi musulunci ainihin da son zuciya kenan. Amma an yi gargaɗi suka ƙi, sai annabi ya dira cikin ƙauyen nasu, to kuma al'amari ya yi muni ainihin gare su. Qala ha salasan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan kalma har sau uku. Qala Anas ya ce wa kharaja alqaum, sai mutanen garin Khaybar suka fito, ila a'malihim, zuwa ga ayyukan su na noma da kasuwanci da sauransu, kowa zai tafi aiki. Fa qalu, da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce Muhammad, tabdija ga Muhammadu. Qala Abdul Aziz, Abdul Aziz wanda ya ruwaito wannan hadisi daga Anas yace wa qala ba'du ashabina wasu daga cikin malamanmu da suka karantar da mu wannan hadisi sai suka kara da cewa wal khamis Muhammadun wal khamis ga Muhammadu nan da rindunar yaki suna kira rindunar yaki al khamis ne wato wadda ta kasabtu biyar saboda ana ainihin kasabta rindunar yaki dama da hagu kaga kashi biyu kenan sannan baya a sake kasawa dama da hagu kaga kashi hudu kenan sannan sai a samu wata rindunar a tsakiya sai a rinka tafiya haka a ayarance amma kashi biyar ko mun fahimta kama a ce mutane 250 ne ake da su a cikin rundunar yakin sai a sa 50 a bangaren dama 50 a bangaren hagu daga gaba sai a sake sa 50 a bangaren dama 50 a bangaren hagu daga baya sai kuma a sa 50 ta biyar a tsakiya sai a rinka tafiya a haka to shine da suka ga annabi ya dara haka sai suka ce Muhammadun wal khamis wato Larabawa suna da al'adu iri-iri in har kana tafiya ka ga rinduna ta kasu kashi biyar irin haka tun a jahiliya to ba yan kasuwa bane ba aikin hajji za su ba yaki za su shine ma'anar da yasa suke cewa al khamis din ko kun fahimta jama'a shine Muhammadun wal khamis ga Muhammadu nan da rindunar yaki ya anil jaysh wato rindunar yaki qala Anas yace fa asabnaha anwatan sai muka ainihin samu ita Khaybara anwatan da karfin tuwo ko da karfin tsiya ko da lumana wannan kalma tana daga cikin adadat wato tana daga cikin kalma da ke daukar ma'ana ta kuma dauki akasinta idan ka je ka yaki gari ka ci su da karfi zaka iya cewa anwa idan kuma ka je garin suka daga hannu suka ce sun yi saranda ba sa son yaki nan ma zaka iya cewa anwa dan haka ita kalmar anwa din tana daukan waɗannan ma'anoni biyu ya rage abin da yasa wannan kalmar duk yadda ka fassara ta anan tayi daidai tare da cewa an furin jayar da daya ita ce karfi da aka je basu yadda an buga yaki ba sai suka yi saranda sai aka kira wannan sarandar ta su anwa wato ba a yaki ba cikin lumana sannan aka dubi kuma me ya ja suka miƙa wuya sun ga an fi ƙarfin su kaga shi har yanzu da aka ci su kenan da ƙarfi nan ma zaka iya cewa an ci su da ƙarfi amma hakikanin al'amari ba a buga ba a Khaybara kamar yadda a yakin Tabuka ba a buga ba an shiga gari ne mutanen gari su ba su san ma an kwana a bayan garin su ba annabi ya yi asuba sai kawai sai su ga ya fado a daidai lokacin da ya fado su kuma sun dauki fatanyo da gare mani za su tafi noma kaga ba sa cikin shirin yaki dan haka an gama rutsa su gaba daya ga rindunar yaki ta shigo gari dan haka sai suka yi saranda da suka yi saranda shikenan sai aka yi musalaha akan to shikenan za a bar ku ku zauna a wannan kasa da gurgurdan yadda Allah ya so amma in kuka saba alkawari to za a yi ijla'in ku za a kore ku suka sa hannu manzo Allah ya sa hannu aka yarjejeniya ta tabbata haka aka yi musu aka ce an bar su su zauna gidajensu da gonakinsu da komai nasu amma ƙasa ta zama ta musulmi dan haka gonarka ce kake nomawa amma zaka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haraji duk shekara raƙumanka ne amma duk shekara zaka kai wa manzon Allah haraji harajin dukiya kenan sannan kai kuma a matsayin kai kanka zaka kai jizya to haka aka zauna aka yarjejeniya amma da sharadin ko da sun kiyaye wannan doka manzon Allah ya ce za mu bar ku ne ku zauna iya yadda muka so in kuka saba doka kam shikenan za a kore ku amma ko da kuna nan kuna kiyayewa to yarjejeniyar ita ce ran da duk muka so mu kore ku za mu kore ku suka ce sun yarda aka zauna aka rubuta ana nan sai suka ci amanar musulmi a zamanin sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda suka ainihin yi makirci wajen kisa na ainihin sahabi Abdullahi dan Umar saboda yana da gona a wurin shine sayyidina Umar yazo yana cewa wallahi la yusakinuna fi madinatina hazihi ba za su sake zama a wannan gari namu ba karshe shine sayyidina Umar yayi ijla'in su aka kore su waɗannan Yahudawa na Khaybara da aka kore su jama'a su ne suka zo suka kafa kasar da ake kira Ingila a yau. Su ne suka kafa kasar Ingila a yau. Saboda haka kasar Ingila asali akwai Turawa burbushi mabiya addinin Christianity a wannan kasa, wadda asali su ne gidan sarautar da kake gani a yanzu, waɗanda su ne ainihin asalin 'yan kasar, amma tsiraru ne. Waɗannan Yahuda sai suka to sai suka zo sai suka mai da ita ƙasa mai cin gashin kanta mai tsare-tsare da yadda kaga komai da komai, saboda sun kwaikwayo abubuwan da suka gano daga musulmi a Madina. Amma gidan sarautar gargajiya fa to na waɗannan kristoci ne, su ne gidan sarautar Elizabeth ta yanzu. Amma ƙarfin ƙasar fa to Yahudawa ne, har yanzu ƙasar Ingila haka take. Siyasar ƙasar da demokuraɗiyya da boko da sauran ayyuka Yahudawa ne, amma mulkin gargajiya fa kristoci ne. To shi ne suka tashi suka fitar da wata harita, wata map, suka yi wata taswira tun daga Ingila, suka ce har Madina, suka ce duk gonakin kakanninsu ne, kuma sai sun kwato a bebansu. Shi ne yanzu suka tasar da wannan yakin da ku kuna ganin shi yaki ne na wasa, da gaske suke yi. Sai lokaci ya zo har wannan harita za mu zo mu shutin nasu, ku ga har inda suke nunawa yanzu, wuri kaza da wuri kaza ya zama nasu, daga wuraren har Iraki. Suna cewa yanzu Iraki ta zama tasu. Allah ya kyauta. To Yahudawa kenan. Ce fa asabnaha anwa, sai muka ainihin kwace ta da ƙarfin tsiya ko kuma a cikin lumana. Fajmi as-sabiyu, sai aka tattara kuyangu, wato kamammin yaƙi bayi. Faja'a Dihya, sai wani sahabi mai suna Dihya yazo faqala ya nabiyallahi, ya annabin Allah, a'tini jariyatan min as-sabi, daga cikin ainihin wato bayin can da aka kamo ƴan mata, ka bani wata budurwa guda ɗaya mana da na gani. Qala sai manzo Allah yace izhab tafi fa khudh jariyatan, dauki budurwa guda ɗaya. Anan ya kamata kowa ya natsu. Wannan yana nuna mana idan shugaban jihadi ko shugaban ƙasa, wanda gwamnati take a hannun shi, dukiya take a hannun shi, ya baka izinin je ka ka dauki kaza saboda maslaha, to ya halatta. Amma in kai gaban kanka ne kai kafin a raba, to kai gululi, kai sata. Ya kamata mutane su gane, domin na ji wasu na karanta wannan hadisi suna halatawa ma'aikatan gwamnati su saci kudin gwamnati. A'a, ai nan sai da ya zo ya ce me a bashi izini ya je ya dauka, kuma sai da ya ayyana abin da yake so ya dauka. Kuma wanda ya bashi izinin shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, limamin musulmi, wanda wuka da naman wannan dukiya Allah ya danka a hannun shi. An fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa jama'a, in za a yi kiyasi, a rinka tabbatar da cewa abin da za a yi kiyasin ya dace da abin da ake yi kiyasin daga gare shi. Sannan kuma kai da kake kiyasin ka zama malami ne, ba wai malamin hadda ba ko malamin islamiya. Don anan abin da yake faruwa, kawai wanda ba malami ban ya tashi sai ce to kaga wannan dalili ne akan in wani daga cikin musulmi ya ɗibi dukiyar gwamnati ba komai, ba zai dubi anan yaya ne nassin yake ba, saboda rashin ba malami ba ne, kawai makaranci ne. Ko kun fahimta jama'a? Allah maraukakin sarki ya taimaka. Don haka jama'a, duk wanda ya saci dukiyar gwamnati to sai ya biya. In ya zo neman gafara wurin jama'a aka ce ba za ta halatta, kawai ya ce jama'a a yafe mana ba, sai ya ayyana. Za mu zo mu samu cikin wannan littafi, ya ce jama'a dala biliyan ɗari ka faɗa ƙarara su gane, amma in ka ce jama'a a yayyafe mu, don Allah za mu tafi aikin hajji, wallahi a yi mana aikin gafara, talaka su ce ba komi, ran kai da ɗaya ba komi, ta suke naira 350 ne kuɗin manja ko man gyaɗa kwalba guda. In ka ce dala biliyan ɗari, sai wani ya ce ah alhaji eh nawa ne dala biliyan ɗari ne, a ce dala biliyan ɗari ai da 'ya'yanka da jikokinka da tattaɓa kunnanka har ku ƙare, nan da shekara ɗari ta ishe ku, ya ce ah ba mu yafe ba. Saboda bai san adadin ba, dan haka da zai ce yaya. Saboda haka Imam al-Bukhari ya ce sai ka ambata musu, kar ka zo ka yi dungu kawai a ce to jama'a ai mana aikin gafara, jama'a su ce mun yafe maka, aka ce bata yafi ba, saboda ka ba su abin a dukunkune. saboda haka duk wanda ya san ya ci kudin gwamnati jama'a wallahi ko biro ne wallahi sai ka zo da shi ranar kiyama sai ka biya. Sayyidina Umar shi ya fara tsara gwamnati a duniya, irin gwamnati da kake gani yanzu a ce tana da hierarchy, shugaban kasa waliyul ahad wane ma'aikata kaza. Sayyidina Umar shi ya fara yi, da yake shi ya fara nuna yadda ake adalci. Fitila ce zai je da ita gida ya kunna, da kalanzirin gwamnati yana aiki yana sa hannu a takaddu, idan dare ya gaji zai gama aikin gwamnati, sai ya rufe waɗannan takaddu ko fayiloli, sai kashe wannan fitila, sai kuma kunna ɗaya fitilar ɗakin shi. Matar shi Atika sai ta ga wannan abu kamar motsuwa, ka kashe fitila kuma ka kunna fitila, wannan menene, tabuwa ce ko me? Sai ce a wannan aikin gwamnati ne, shine nayi da fitilar gwamnati. To na gama aikin gwamnati shine na kashe fitilar gwamnati, yanzu zan fara aikin Umar ne. Saboda gwamnati bata ba Umar fitilar da za ta haska mai gida ba, don haka bai halatta ba sai dai daga fitilar shi in ba ta yi kwana a duhu. Saboda haka darakta ne kai, famsad ne kai, minista ne kai, an baka mota ta office, aikin office. Shin an baka motar gida ba a baka ba, to motar office ta tsaya ta aikin office, ba za a kai 'ya'yanka makaranta ba, saboda ma motar ka bace. Baka da wani uzuri, in ba za ka iya babbar aikin ka tafi ka je ka gyara gonakin gado, ka je ka ci gaba da noma, shine abin da kakanka yayi. Ina fatan mutane sun gane, dan jama'a ya kamata ku gane yadda haramun take fatattaka mutane. In ka ci haram komai daren dadewa jama'a, haram kamar gurneti ne. Gurnetin aka binne shi shekara 40 jama'a yana nan a kafa, yana jiran ne a tabo shi kawai ya tashi. Saboda haka ya kamata kowa ya gane jama'a, in ka san an taba nada ka headmaster, ka taba cin kwalin chok ka je ka biya, ba haka ba zai ja maka cikas. Saboda an yi sallar la'asar zamu zo mu samu anan, annabi ya fi kowa daraja duniya da lahira, kuma annabi ya fi kowa rike gaskiya. Ashe an kawo sadakar zinare dan guntu haka kafin ayi sallah, annabi ya baro shi a gida mantawa mai, yace yana cikin sallah sai ya tuna, da aka idar da sallah a gurguje sadaka kafin a zo sallah. Shine ina sallah sai na tuna, shine ne marmaza na fito da shi dan kai ya tare ni daga shiga aljanna. Jama'a musulmi, idan manzo Allah bai shiga aljanna ba, ba a maganar ni da kai dama aje mu gefe guda, har sai annabi Ibrahim ba za su shiga ba. Saboda ya ce ni ne zan je kofar aljannan kwankwasa, a ce waye, in ce Muhammadu ne, sai a ce dama kai aka ce ba kai ba wanda za a budewa. Ba Ibrahim ko Musa ko Isa ko wane ne za su je, sai a ce ba sunan ku bane. Shi zai fara shiga, ya ce nahnu al-awwaluna al-akhiruna, mu ne za mu fara shiga aljanna ranar kiyama, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce amma mu ne muka zo a ƙarshen duniya. Ya kamata duk wani musulmi jama'a ya gane, dukiyar haramun jama'a in ta tsalle ta shigo cikin dukiyar halal, koda a cikin cycle din dukiyar ka ce, to sai ta lalata wannan asalin taka din. Kamar dukiyar zakka, zakka ta wajaba a dukiyar ka, kaga dai asalin dukiyar duk taka ce gaba daya, sai ka ki fitar da ita, wannan dan abin da bai wuce 1 bisa 40 ba, ko 1 bisa 10, ko 1 bisa 30, ko 1 bisa 5, duka fa sai ya dawo ya lalata sauran. Saboda haka kowa ya je jama'a ya tsarkake dukiyar shi, ka rabu da yan yau da kowa yana so ya tara dukiya, kowa yana son ya kaza, ko a'a halal ne, in halal ne halal ne, in ba halal bane ba halal bane. Ka je ka ga Sayyidina Umar ya kwanta ya rasu ba shi da kotaro, riga ce guda biyu aka ga ya ɗauko mayafi ya ɗaura ɗaya ya kawo ɗaya yafa ya miƙe huɗu ba, innal hamdalillah ayyuhan nasu isma'u wa'u, wani ya ce ba za a ji ba. Ya aka yi an ji yaƙi an dawo, kowa ai an raba ɗaiɗai, mun ganka da biyu. Ya aka yi ba EFCC a lokacin, duk wannan EFCC ƙarya ne. Allah shine EFCC musulmi, musulmi Allah kawai yake jin tsoro. Wannan khalifan musulmi ne jama'a, duk duniya he was the number one citizen on earth, shi duk duniya babu mai mukawama da Umar, ba wani shugaba, ba wai irin yanzu America da dan ana jin tsoranta ne aka yadda ita ce ke sama ba, duk duniya Umar ne. Kuma sai da shekara 10 haka, amma ku ji bai da riga da wando, ran da aka ga ya sa saiti biyu riga da wando hudu ba ya tashi ne yace jama'a a saurara, wani yace yaushe za a saurara, ka ba mu ɗaya ɗaya ka sa biyu, ina aka samu ɗayan smogal ne ko koyaya aka yi? Sai suko daga kan minbari ya zauna a ƙasa yace ina Abdullahi, ya kira ɗan shi yace gani yace miƙe kai musu jawabi, ya miƙe yace kun san babana dogo ne kuma yana da ƙiba, suka ce eh, da aka rarraba mana ɗaya da muka je gida shine sai roƙe ni in bashi nawa, shine ya haɗa ya sa ɗaya ƙasa ɗaya sama, shine ya fito ya tashi ya ci gaba da huduba. A haka musulmi suka gini, wannan ba rashin kunya bace, wannan ba attack bane, yaushe za ku bi liman ya haɗa haram sama halal ƙasa, ina sallah? Suna gyara sallar su ne jama'a, Allah ya taimake mu. Gashi na aka ce faja'a dihya, sai dihya ya zo, faqala ya nabiyallah a'tini jariyatan min as-sabi, ka bani kuyanga ɗaya daga cikin waɗannan bayi. Qala, sai ya ce izhab fa khuz jariyatan, ai sai ka je ka dauki guda daya. Fa akhadha safiyata bint huyay, sai ya dauko wata kyakkyawar budurwa mai suna safiya yar huyay. Fa jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya nabiyallah, sai wani mutum ya zo ya ce ya annabin Allah, a'taita dihyata safiyata bint huyay, kai ne da kanka ka ba da ainihin safiya yar huyay, ainihin wato ga dihya sayyidata quraiza wan nadir, wadda take ita ce ainihin wato babban mace mafi girma da daraja a cikin kabilu biyu na Yahudawa. Ya akai ta zama haka, kabilu guda biyu ne na Yahudawa, amma kuma ita ce ta zama wadda ta fi kowa, saboda ta haɗo jininta na wajen uba da na wajen uwa, aure ne ya faru tsakanin kabilun guda biyu, sai zama ta fi kowace daraja a cikin dukkan kabilun guda biyu, sai ta fada kangin bauta. Da aka je kuma sai wannan saurayi ya je ganta yana son ta, sai ya dauko ta, annabi kuma ya bashi. Anan akwai riwaya da zamu zo mu karanta a gaba insha Allahu ta'ala, aka ce lokacin da samarin sahabbai suka ga ya dauko wannan, sai wannan ma yace shi ma ita yake so, wannan ma yace ita yake so, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dattijo da aka ce faja'a rajulun, sai zo yace ya manzon Allah, kaga matasan nan za su yi mana fada akan yarinyan nan, dan haka yarinya ce kyakkyawa mai daraja, ba wanda ta dace da shi sai kai, ka karbe ta ka bashi wata. Na fata an gane. Shikenan aka ce qala ud'uhu biha, je ka ka kira shi ka ce yazo da ita. Faja'a biha, sai yazo da ita. Falamma nazara ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, da annabi ya dube ta ya ganta, sai yace khuz jariyatan min as-sabi ghayraha, dauki wata kuyangar daga cikin bayin banda wannan, lalle wannan matasa sai ai civil war, sai ai yakin basasa na cikin gida akan ta ko. Qala fa ataqaha an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi da aka tashi kaso, duk wannan dattijo shi ya bada shawara yace ka aje ta, in aka tashi kaso ta fado cikin kasonka. Zamu zo mu karanta hadisin, zan za ku ji wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi wurare da yawa insha Allah. Shikenan sai annabi ya ainihin saka ta a cikin kason shi. Fa ataka annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya yanta ta, wata zawajaha, kuma ya aure ta sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu thabitun, sai Thabit daya daga cikin almajiran Anas, don kun ga anan almajiran Anas shine wa Abdul Aziz dan Suhaib, sai Abdul Aziz yace sai kuma wani daga cikin almajirai abokan mu kenan mu su Abdul Aziz, sai mai suna Thabit, sai yace ya Aba Hamza, ya kai baban Hamza. Waye baban Hamza? Shine Anas dan Malik. Ma asdaqaha, menene annabi ya bata a matsayin sadaki, tun daga ta baiwa ce ya yanta ta ya aure ta, to me ya bata, nawa ya bata? Kala, sai yace nafsaha, ita da kanta. Yancin da ya bata, yancin shine me? Shi sadakinta. Daga nan ne malamai suka ce ashe ma'ana aiki ko wani abu ba lallai kuɗi mujassamai suna iya zama sadaki, shine service kenan. In ce ka zo kai mini noma shekara uku shine sadakin yata, in ka amince shi kenan. Gashi nan annabi Musa ya yi tsakanin shi da wani dattijo bawan Allah, ina fata an gane. Daya kenan. Na biyu, kana iya zuwa ka ce wannan yarinya zan baka ita a matsayin aure da sharadin ilimi kaza da kake da shi na saka ko na kaza, ka koya mata shine sadakinta. Ya halatta, duk ya halatta a cikin addinin musulunci. Ina fata an gane. Don gashi nan yanzu an ce ina sadakinta, babu wani sadaki na kuɗi ko kaya ko wani abu da aka bayar. Menene sadakinta? Shine daga bauta ta zama me? Ta zama ya. To ta zama ya, to da ta zama ya fa, sai kuma ainihin ya aure ta a bisa wannan sadaki sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana bi tariqi, haka annabi ya taho kan hanya, jahazatha lahu ummu sulaimin, sai aka samu dattijuwa uwar Anas ummu sulaimin, sai ta kintsa mishi ita. Kun ga sirrin yadda ake kenan shine. Na'am, ƴan mata suna da dauri wajen shirya amarya, shine su shirya mata ya ake lalle, ya ake kunshi, ya ake taɓa-taɓan abubuwa da sauransu. Amma yaya za a shirya ta tarbi mai gida, ya za ta zama mai gida? Sai an samu dattijuwa. Shine abin da ake nuna maka anan. Ummu sulaimin dattijuwa ce, ta iya, ta kware, ta iya handulin manya-manyan mazaje. Saboda haka yanzu wannan yarinya ce budurwa, sannan bakuwa, sannan abin ya zo da rana aka je ko da safe aka je aka kamo, da daddare kuma ta waye gari ta zama amarya. Kuma wannan angon ba ta san shi ba kwana biyu ma da ta wuce ne. Kaga ashe tana buƙatar ta samu wata dattijuwa da za ta zauna ta shirya ta, ta ba ta shawara, ta nuna mata yadda ake wa mai gida. Wannan yana daga cikin abubuwan da yanzu ake rasawa a tsakanin ƴan mata jama'a. Ana buƙatar a samu wata dattijuwa ko wasu dattawa. Bayan duk ƴan mata sun zo an makala mata nan, an shafa mata nan, an kankara nan, an goge nan, sai a ce kun yi naku as panalbitas da pentas, ko sun yi panalbitas, sun yi penti. To amma kaddamar da ita zuwa ga ango fa, to ana bukata a samu dattawa. Shi yasa ka ga ran da za a kai Aisha ɗakin miji, wata dattijuwa ce mai suna Asma'u, dattawa su biyu aka sa suka je suka kai ta, saboda su ba ta shawara, su nuna mata ga yadda ake, ga yadda ake, ga yadda ake. In mun ce dattawa, ba mu ce tsofaffi ba jama'a, don an yi fama da tsofaffi a ƙasar Hausa, wanda in suka je tsofaffi ne ƴan bid'a ko ƴan al'ada. In aka je duk aka gama gaya mata nasihohin arziki, sai kuma a riƙe kunnanta a ce to shegiya, shekara biyu kada mu ji kada mu gani, wai kada su ji an haihu, kada kuma su gaɗa. Yanzu kaga wannan tsohuwar banza ce, ba irin su muke nufi ba. Dattawa ake nufi. Alhamdulillahi, mu ahli sunna yanzu ba ma buƙatar komai wurin ƴan bid'a, ba ma buƙatar komai wurin ƴan al'ada. Kai in din ta mune ma bom ɗin Hiroshima ya kama ƴan bid'a da ƴan al'ada, yanzu duk su ƙare a duniya, ya fi nono fari. Ba mu buƙatar su. Muna da dattawa, original dattawa, waɗanda aka yi tarbiyyarsu al-kitabi wa sunna, shekara 40, 30, 70 da suka wuce. Irin waɗannan dattawan muke ma'ana, muke nema jama'a. Muna nan da su birjik a kowace anguwa, a kowane gari, a kowace ƙaramin hukuma, ko ina, ko birni, ko ƙauye, ahli sunna suna da su. Irin su ake nufi. In Allah ya jarabce ku da ragowar irin waɗannan tsofaffi marasa ma'ana, ku haɗa ta da kunun tsamiya da sukari, kawai ta zauna ta yi ta sha. Ba a da buƙatar ta a wurin, saboda nan ahli sunna ne, ita kuma tsohuwar al'ada ce. Ba ta san sunna ba, in ta je sai ta kwaɓa. Ka san mutum ya girma cikin bid'a, to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya kyauta. Saboda haka ummu sulaimin mai suna Rumaisa ita ce ta ɗauki wannan mata ta shirya ta, fa ahdathaha lahu min al-layli, sai ta kai ta wurin manzon Allah da daddare. Fa asbaha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama arusan, sai manzon Allah ya waye gari a matsayin ango sallallahu alaihi wa sallama. Fa qala, manzon Allah ya ce, man kana indahu shay'un falyaji bihi, wanda bi yake da wani abu sai ya zo da shi. Ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yayi walima. To ai kun ga walima a ina ta kama? Akan hanya. Abu ne ba a shirya ba, ba a san zai faru ba. Saboda haka duk wanda yake da dan wani abu ko menene ya zo da shi. Wa basata nita'an, sai ainihin manzon Allah ya shimfida buzu, buzu shi ake kira nita. wato ba sai an tsaya an yi dogon bayani game da buzu ba, shine abinda aka yanke jikin dabba wannan fata, ba a ci karninta ba, ba a cire gashinta ba, aka kafe shi haka ya zama buzu, shi suke kira nafa'an. Sai aka shimfida buzu, faja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamri, sai wannan mutum yazo da dabino, waja'ala ar-rajulu yaji'u bis-samni, wannan yazo da mai. Qala mai riwaya Anas yace wa ahsibuhu qad zakara as-sawiqa, Abdul Aziz yace ina tsammanin ma Anas ya ambaci cewa hadda gari, as-sawiq shine gari, soyayyen gari kamar garin rogo ko garin da aka shanya shi ya bushe. Ma'ana kaga an zo da dabino, an zo da mai, an zo da kuma gari, naka kwaba me kenan, cincin kenan. Ka duba da kyau ka gani wannan combination ne na cincin. Ai sai ka rinka zamanantar da abun, ba haka ba sai ka zama ba gidajen hadisi. Ga mai jama'a, ga gari, ga dabino. Dabino ba shine sukari ba, da glucose shine, sannan ga gari, sannan ga mai. Sai yace qala mai riwaya yace fahasu, sai suka kwaba shi, haisan kwabawa, aka hada aka kwaba aka cuda shi, ya zama mai kenan, cincin kenan. Fakanat walimata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce waliman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a kun ji wannan hadisi wanda dukkan abin da yasa Bukhari ya kawo mana shi shine wa inna rukbati latamassu fakhidha nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam thumma hasara al-izara an fakhidhihi, akan maganar cinya. Imam Bukhari adalci ne da shi, yana kawo maganganun da koda bai karkata gare su ba, amma dan ka san ga hujjojin waɗanda suka ce cinya ba al'aura bace. Ina fata an gane wannan hadisin jama'a yana daga cikin hadisan da Imam Bukhari ya yawaita hujja da shi, domin hadisin jama'a yana ɗauke da fiqhu mai ɗimbin yawa a cikin shi, wanda yake da yawa mun faffaɗo su daga ciki, kuma da gwargwadon yadda Bukhari zai rinka kawo shi za a rinka cire ilmomi a cikin shi, sai da Bukhari ya kawo shi a wannan littafi so 23. Allah madaukakin sarki ya yarda da Imam Bukhari. Na'am malam. Na'am. Sun yi kokarin kashe Abdullahi dan Umar, sun yi kokarin kashe shi, yana da gona a wurin. Na'am. 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 Ai an riga an kama, tunda an riga an kama sun zama ne, sun riga sun zama bursunonin yaƙi, sannan sai su mutanen garin suka nemi ba za su ja ba, sun sallama. Wanda ya riga ya shiga bauta ya riga ya shiga ba yadda za a yi. Na'am. A'a, abin da ya faru wanda diye ta waye daga ƙasar da aka yi sulhu kashe shi za a yi, ta waye suka yi manyansu, mutanen gari fa ba su yi tawaye ba. Wato ita Khaibar din ta zo ne kamar da rudani, amma ba rudani ba ne hakikatan, an shigo ne aka ce an kawo farmaki. To tunda an kawo farmaki, yanzu me duk wanda aka danka ya zama me, ya zama bawa, don haka an aje shi gefe guda. Sarakunan sun ja, an kawar da su, an kashe su. Talakawan gari ba su ja ba, an dora musu jizya da haraji. Ba matsala. Babun fi kam tusalli almar'atu min as-siyabi, al-Imam al-Bukhari kenan yace tufafi nawa ne mace za ta sanya ta yi sallah, ma'ana sai ta sa zani da riga da mayafi da hijabi da niqabi da safa da siket ko kwayaya, ko ko in ta samu guda daya katan zanin gado haka ko katan yadi, ta lulluɓa ya rufe tun daga sama har ƙasa, in ta yi sallah, sallah ta yi. Shine abin da ake so a tattauna. Wa qala Ikrima, babban almajirin Ibnu Abbas mai suna Ikrimatu yace lawarat jasadaha, da a ce mace za ta lullube jikinta shi saubin da tufafi daya, la ajza'athu, da ni sai in ce ya isar mata, la ajastuhu, ko da na isar, da sai in ce ya halatta mata, ma'ana da za ta samu yadi guda daya wadatacce mai kauri ta lullube jikinta gaba daya, ta yi sallah ta yi. Wannan asari nashi al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani shine ya fitar da shi a cikin littafin Al-Musannaf da isnadi sahihi. Qala haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwa anna Aisha qalat
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. السيدة عائشة الله يقارى متيرداتك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر حقيقة من ذا الله كسنجينا إن صلى الفجر أما صلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات حرما أكنسا مماتا daga cikin mata muminai sahalar ciwon nan sallah ta asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanaffi'atin suna masu lullube fi murutihinna da mayafunsu. To anan mutanaffi'atin shine suna lullube, aka ce duk lullubin da za a sako shi tun daga ka ya rufe hajjiki shine ake kira mutanaffi'a. Talaffu ma'ana lullubin da za a yi shi ya zama tun daga ka har sauran jiki. Talaffuf shine lullubin da zai zama ko a rufe kai ko ba a rufe kai ba, amma in har aka rufe kai to ya zama mutalaffi'. Dan haka matan nan sukan zo sun rufe tun daga kansu har kasan jikinsu. Fi murutihinna aka ce suna dibo zannuwan gadansu ne ko mayafinsu, wato dai babban labule ko babban yadi wanda yake za su zuba shi tun daga ka har kasa. Summa yarji'na ila buyutihinna, sannan sai su koma gidansu. Ma ya'rifuhunna ahadun, babu wanda ke iya gane su. Aka ce babu wanda ke iya gane su a cikin wannan hadisin da wata riwaya da zamu zo mu karanta, aka ce minal ghalas, saboda duku-duku. An yi sallan ne da sauran duhu, to ko ya zama ba a iya gane su saboda an yi sallar an idar da ita da sauran duhu, in ta fito ba za ka iya gane wance bace, ko kuma saboda girman mayafin da kaurin shi sai ya zama ba za ka iya gane su ba. Muhammadu shahid shine anan fi murutihinna, mayafi ne guda ɗaya mace za ta sa ta lulluɓa jikinta. Saboda haka kamar yadda muka fara ishara jiya, za ka ga matan bare-bari suna da yadi babba wanda shi za ta ɗaura a kwankwaso, sannan ta zo ta ɗaura a jikinta, sannan ta ja shi har ta lulluɓe jikinta kuma ya rufe jikinta kirif. To in tai sallah haka ta yi, innama abinda ake gudu duk sanda mace ta lulluɓa jikinta, to ana neman wannan ainihin lulluɓewa ya zama yadin bayi da shara-shara, sannan yadin yana da ainihin faɗi yadda ba za a rinka ganin kwanonin jikinta ba, tasawar cinyarta ko tasawar ainihin ɗuwawanta ko tasawar nonanta ko makamantan haka. Matuƙar aka ga haka ta faru, to kuma munkar ya faru, mugun abu ya faru. Sai dai za a iya ɓata sallarta ko ba za a iya ɓata sallarta ba. Za a iya ɓata sallarta idan ta yi haka a cikin sani ne, ma'ana ta san cewa lallai ne mace ta sanya tufafi mai faɗi ta yi sallah da shi, amma sai ta zo ta sanya tufafi irin wannan sallarta ta baci, amma ba ta sani ba jahilci take fama da shi, ba za ka ɓata sallarta ba. Yanzu mu da ke tafiye-tafiye hanyoyi zuwa Kudu jama'a, sai ka tsaya a makwaje za ka yi sallah, sai ka ga yarinya musulma ta zo za ta yi sallah da dogon wando da t-shirt, tana da ɗan hankici a aljihunta, sai ta ɗauko sai ta ɗan lulluɓe iyakanta, hankici ba, ƙwaƙwalwar kanta kawai zai rufe haka. Kuma ka ga har da ƙabudu za ta yi da ajinu da jinsatul istiraha. Wallahi wata ma in ta ganka kai irin sunna ne sai ma ta zo ta makale dama da kai, wai za ma ta bi ka sallah. To yanzu ka ga ba za ka ce sallarta ta ɓaci ba, aiki ne a kanmu. Shi yasa duk inda za mu yi tafiya sai mu samu file, mu ɗan zuzzuba cassette, a ɗan zuzzuba ɗan pamphlet, ɗan littattafai, ɗan takardu da turanci haka. Da ta zo irin haka ba za ka gwasale ta ba. Sai ka ce sister, I admire the way you care for your God. Na yaba da yadda kike kula da al'amarin Allah ƙwarai da gaske. Ga wannan ɗan takarda ki ɗan karanta, sannan ga wani website ki je ki buga shi, zaki samu akwai resources da yawa, akwai ɓangaren al'amuran da suka shafi mata, yaya mata, yaya kaza, yaya kaza, yaya kaza. Sai ta je sai ta samu sai ta karanta. Ina fata an gane, shine sultan.org. A ɓangaren sultan.org muna da fiye da shafi miliyan ɗaya da turanci abin da ya shafi mata, haka kuma akwai shi da larabci. Aikin aiki ne fa jama'a. Sai an tafiyar da da'awar daidai da zamani insha Allah. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. za ta sa ne ainihin a waje. Wannan yana daga cikin tambayoyin da muke fata yau zamu dan samu mu shigar insha Allah. Mace ce tana sallah jama'a, za ta runguma hannunta, shin za ta a cikin hijabi ne ko ko za ta fito da shi waje ne? Za ta fito da shi waje ne, shi hannun. To amma in ya kasance hijabi ne dogo babba mai fadi, wanda in ta dago shi kuma za ta yaye al'auratta, sai ta yi a ciki din, sai zama hani da aka yi game da yin sallah da ayyukanta a cikin tufafi, sai zama ya takaitu kenan ga maza. Ina fata an gane ma'ana. Amma idan tana da doguwar riga sannan ga kuma hijabi a sama, wanda in ta daga hijabin ta sawo hannunta a waje, an fahimta, zai zama ainihin wannan ba zai yaye al'aurata ba, babu laifi akan haka. In kuma ta ga zai yaye al'aurata ta yi a ciki, babu komai. Na'am. Na'am. Ah, ba za su yi murori ba, irin wannan tufafi da bare-bare suke sa, ai asali tufafin ado ne. Lafara ne suke ce mishi komai, kaga an daura an kewaya an kewaya, kayan ado ne. Ai ko sallah din da aka ce in ta yi a haka ya halatta, wato sallah ta bata bata, ba ana cewa bane ta yi, amma aka ce in ya faru ta yi, shine abin da baka zo ka ji. Shin halin nahyu yaqtadil fasad, an hana ta yi haka amma sai ta yi, za a bata sallah ba, za a bata ta ba? To amma ina hukuncin ta fito? Wato dukkan mace lokacin fitowa ne ko lokacin sallah, ba lokacin zaman gida ba, ana buƙatar tufafin da za ta sa ya zama ya rufe dukkan jikinta, in banda fuska da tafukan hannaye, in babu ado a nan. Sannan lallai ne wannan tufafi ya zama yana da kauri, sannan ya zama mai faɗi, kada ya kama da na maza, kar ya kama da na kafirai, kar ya kama da tufafin alfahari. Idan aka samu waɗannan sharuɗan da makamantansu sun tabbata, to da irin su ne mace za ta yi sallah, ko da a cikin ɗakinta ne, da irin wannan tufafin za ta sa ta fito. Idan gida ne wanda ya zama akwai wani wanda yake ba muharraminta ba, kamar kanin miji ko makamantan haka, ko gidan haya, ko gida ne irin zaman gandu, eh, duk ire-iren waɗannan wuraren ya kamata mu lura cewa bai halatta ta ainihin wato bayyana asurar kayanta na ado ba. Sasa akwai gyare-gyare a cikin gidaje da yawa jama'a, kaninka ne sai zo ya shiga cikin gidanka kai tsaye, bai halatta ba. Saboda me? Saboda akwai wata matar wadda ba babanku ba, wata mata ita ce matarka, amma an baba ku ce kadai a gidan da kanwarta, zai iya shiga kamar da kai ma za ka iya shiga, amma ka kawo matarka ka aje, a matanka biyu ko uku ko hudu, wance kaninta ya zo, sai ta fita ta je ta same shi su zauna ko a waje ko a wani wuri daban keɓantacce, amma ba zai yi wuya shigo gidan ba sai in an yi wa sauran matan izini cewa su shiga ɗaki. Dole a kiyaye dokar Allah fa. In ba haka ba jama'a, wannan shari'a da ake cewa ba fa shari'ar a kotu kawai take ba, shari'ar tana nan a ko'ina. Duk waɗannan al'adu jama'a, in ka je ka karanta littafan da ɗan fodiyo ya rubuta wajen guda biyar akan ahkamun niswa, wallahi za ka ga yadda shehu ɗan fodiyo yake kausasa harshe, cewa mutumin da yake da manyan ƴaƴa ma yake da wasu mata waɗanda ba uwayen waɗannan ƴaƴan ba, in ya bar ƴaƴan suna shiga cikin gidan kai tsaye, yace amana shi ma ba a amincewa bace, ba za a karbi shaidar shi ba, ba abin sallar shi, ba a karban aure a hannun shi, ba a kaza ba a kaza, ka karanta littafin dan fodiyo akan wannan abubuwa ne mutanen mu suka waye gari, da zarar ka zo za ka yi aiki da su sai a tara dattawan dangi a ce to kai ka zo da wani abu mai sauri, kafi mu karatu ne, wani alkali ne, wani digirin shi uku, wani ya je har kasar Masar, duk a tara sai a yi maka ainihin wato tunan silili, dan ne wai kai ka zo da zafin addini, amma fa shi ne asalin addini. Tun daga shi jiya je mu kawo riwayar Ibn Ummi Maktumin, tana cikin Sunan Abi Dawud, zuwa yayin zai shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce wa Aisha ku kauce, makaho ne, sai Aisha ta ce ai makaho ne baya ganin mu, sai ya ce ku ba kwa ganin shi? So da haka jama'a ku kiyaye, kana da mata sai ka kawo ta cikin gidan gandu, cikin gidan gado, ƙaninka yana da mata, gawanka yana da mata, to sai ka gaya wa matarka duk lokacin da wani yayi sallama zai shigo gidan nan, ki tashi ki shiga daka, in ba haka ba kuma ki sa hijabinki, sai a ce kun cika tsaurin addini. Ai, a komai ma wanda baya da tsauri akan abun baya cin riba shi, saboda tsaurin ra'ayi ka je ka bude shago a kaso sabon gari, don Allah ka kasa siga, duk wanda yazo ya diba kawai ka ce mishi to a sauka lafiya, kan ka tsaurara sai ya baka kudi, in ya bayar ka karba, an bai bayar ba shikenan, ka zama mai sassaucin ra'ayi. Ai, a komai sai an yi tsaurin ra'ayi sannan ake cimma abun. Abin da aka hana shi ne mai wuce iyaka, shi ne huluwi da kwakulo abin da yake binne, amma abin da yake daidai da shari'a ne dole a bi shi jama'a. Saboda haka lallai ne mutane su san wannan, in ba haka ba fa, in aka baka daki a gidanku ko aka baka, sai ka samu wata rana sai ka kewaye, lallai fa sai an bi shari'ar Allah jama'a, wannan al'ada sai an batta. Aisha yayanta Abdurrahman yana da ya, ta kai budurwa ga nono ya fito tantsan-tantsan, sai ta shigo gidan Aisha da gyale mai shara-shara, sai Aisha ta miƙe tsaye ta kama gyalen ta tsatsaga shi sai ta zubar, ta ce baki san suratul nuri ta sauka ba ne, Allah ya ce mata su rinka yin lullubi, ashe gyale ba lullubi ba ne. Wannan asari yana nan a cikin littafin al-Imam al-Baihaqi da isnadi sahihi. Ma'ana budurwa ce daga wancan gida ta tsallako ta shiga wannan gida, ba haka suke ba sai a dan sa gyale, wetin da ai daga nan zuwa can ne ba komai. Aka sani ko nan ne jahannama take? Dole a bi dokar Allah jama'a. Ku rabu da mutane akan cewa su ce kun cika kakale, kun cika tsaurin ra'ayi, ku rabu da su, ba su san addini ba ne. Me yasa kullun gari ya waye sai dan sanda ya sa uniform zai tafi office? Ai, ya kamata in yi wata uku yana sawa shikenan duk office din an shaida shi. To tsaurin ra'ayi ne kenan kullun sai ya sa uniform? To ashe ba tsaurin ra'ayi bane ya zama kullun sai ta sa hijabi, saboda me za ta shiga wuri kaza ko kuma wani zai shigo? Wannan dokar yadda take akan matar aure, haka take akan ƴa wadda ta zama balagaggiya ko kuma murahiqa, wadda ta kusa dabda balaga. Akwai yarinyar da bata balaga ba, amma gaɓoɓin jikinta da kusuroyinta suna fassara jiki ne irin na babban mace, amma bata balaga ba. Shekarar ta 12 sai ga ta yi zarau, duk jikinta ya fitar da tudu, kuma tuya ta tashi yadda namiji zai iya ganin ta ya sha'awa, sai a ce mata to shikenan ta rinka yin shiga irin ta manyan mata. Saboda ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wannan ita ce ka'ida jama'a, wannan shine addininmu, wannan shine qayyiminmu, wannan shine value, wannan ita ce darajar mu, shine mutuncin mu jama'a. Amma babu wata daraja jama'a akan bin al'ada ko kuma akan kwaikwayon turawan yamma. Abinda yake daraja shine kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya taimake mu. Dan haka jama'a, idan mace ta samu wadataccen tufafi guda ta sa ta yi sallah, sallah ta yi matukar ya rufe mata duk inda ake neman ya rufe. Kuma ku sani da cewa lallai jikin mace baki daya, tun daga ainihin tafin kafarta na ƙasa da na sama, duk al'aura ne. Kenan sanya safa ba dole bane, matukar an samu tufafin da ta sanya ya lullube ta yadda koda ta yi sujuda, ku kiyaye ba za a ga tafin kafarta ba. Amma matukar in ta yi sujuda za a ga tafin kafarta, to dole ne wannan yadi da za a dinka mata inci 50 ya zama inci 60, saboda inci 10 din nan ya dawo ya lullube kafarta sadda za ta kwanta a sujuda. Amma matukar ta yi sujuda, waɗannan kafafuwa ta sama ne ko ta ƙasa suka bayyana, to babu shakka sallah ta ɓaci jama'a. Kuma bi da duk wasu ra'ayoyi da mai fiqhu alal mazahib al-arba'a, ko wane ne suka kawo, dukkan jikin mace gaba ɗaya al'aura ce. Idda kawai malamai suka kai suka komo shine fuskarta da tafikan hannayenta. Ingantacciyar magana hadisin Asma'u ya inganta, karanta ar-raddul mufhim, babu shakka hadisin Asma'u ya inganta game da fuska da tafikan hannaye, amma su ma da sharadin me? Da sharadin babu ado a jiki. Idan har da ado a jiki, to an koma asali. Shine wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Matakar akwai zobe a hannunta, matakar akwai wani abu da ta shafa ko ta makala wanda fuskar ta za ta canza daga surar yadda take, to haramun ne ta fito a haka sai ta sa niqabi. Amma in fuskar tana nan danyar ta busasshiyar ta gaudiya, to aka ce babu laifi in ta bayyana a haka. Amma mai aka shafa wa fuska, hoda aka shafa wa fuska, an kawo wani abu an dangwala an makala wani za a, to wannan fuska haramun ne a bayyana ta, in ba haka ba dole a wanke. Wannan ita ce doka Allah jama'a, kuma babu sassauci. We will never compromise our religion. Ba za mu sassauta ko kadan ba. Babu sassauci jama'a. In wannan dalili ne da zai sa a raba Najeriya, haka ne yafi mana alheri. Abinda Allah ya zaba mana kenan shine shari'a, mun yadda da shi, mun yadda da rabon Allah. Amma zalunci ne a ce za mu zauna a ƙasar da yake da wasu mutane waɗanda al'adunsu da addininsu ya wajabta musu ko ya halatta musu bayyana tsiraici. Yau a ƙasar Turai jama'a fa an halatta namiji ne ko mace za ka iya fitowa tsirara fa. Tsirara ba wai ka sa pant ba, tsirara. Zuwa ga mutum a titin Ingila yana yawo ba komai a jikin shi, tik tsirara. Mutum ya je lecture theater a cikin university ya zauna tsirara, tik. Mace ta zauna babu dan dress, babu rigan mama, sai a ce eh wannan dokar kasa ta yadda. Waɗannan mutanen karnuka su ne za ku ɗauko ku haɗa muku ce za mu koyi da su. Ka taɓa ganin kare da gajeren wando ko da dogon riga, balle alkyabba da falmaran da malin korawani? To waɗannan mutane karnuka ne jama'a. Na? Aladu? Marasa kunya kuma. Ba mu da buƙatar su. Saboda haka ya kamata ƴan bokonmu da kuke karantarwa a jami'o'inmu, faculty na medicine, faculty na operation research, engineering, ku daina discouraging ƴan matanmu akan cewa kina sanya hijabi, kina sanya kaza, wannan zai jawo miki cikas. Ku daina discouraging ɗinsu. Addinin Allah ne. Uwarka da ta haife ka tashi kai kaga tana sanya dogon riga, tana sanya ainihin zani, tana sa kayan mutunci. Idan uwar da ta haife ka kai ne professor ko doctor ko wane ne kai, in ka je ka same ta ta sanya mini skirt ɗin wanda budurwarka take sawa, wannan yar Delta State, zaka ji daɗi? Ka ce yau kuma mamsi irin wannan shiga aka yi, kai fantastic, mamsi kin burge ni. Zaka faɗa uwarka haka, in ka samu ta sanya mini skirt da mini shirt, ta sanya gazal da jambaki da hoda, ta kawo gashin doki ta zuba a ka, uwarka da ta haife ka kai lecturer ko professor ko wane ne kai? Ashe waɗannan ƴan matan da kuke so su yi wannan shigar don kuna talazzuz ne bi ru'yatihinna, kuna jin daɗin kallon su ne, to waɗannan da suka hana ku ku ga waɗannan jikin nasu sai ku tsane su? Jama'a, a ce kamar jami'ar Ahmadu Bello jama'a, sai a ce malami yana kyamatar da ƴan mata sanya hijabi ko niqabi ko sanya kaya na mutunci. Wa kuma sai ka ga munafunci yanzu duk jami'a ko faculty ko wace ce polytechnic ko ina, kafin ka shiga sai ka ga wani shedanci wani ce wai dress code. Wannan munafunci ne. Me dress code? Ba wani dress code a ina ne, a ina wannan yake a cikin NUC, a cikin ka'idojin kafa jami'a a Najeriya? Babu wani dress code, munafunci ne kawai. Ka'ida ita ce duk jami'a ko tertiary institution ko wace ce an kafa ta ne da sharaɗin katta saba addini da al'adar mutanen wurin. Ka je ka karanta jawabin Sardau na sanda zai bude jami'ar Ahmadu Bello, yace ba mu kafa wannan jami'a a nan garin Zaria don ta saba addini da al'adar mutanen garin ba. Don haka a cikin tarihin Sardauna da aka yi, ka je ka samu littafin zaka ga hoton ƴan mata a nan Congo campus suna ɗaukar lecture a nan administration, zaka ga kowace da arniya da musulma da riga da zani. da riga da zani irin al'adan matan arewa ko matan Hausa ko matan zage-zage ko matan wane, ba wanda za a nuna mai a ce kaga uwarka nan a 1963 tana daukar lecture wanda zai kyamaci haka. Tamma yanzu abu ya juye jama'a, ka je ka shiga cikin kongo din nan, ka shiga cikin main campus, ka shiga FCE, ka shiga ko ina da wannan munafincin dress code din da suka ce. Duk da wannan din me abin ya hana tsirara suke yawo jama'a. Yarinya daga Akwa Ibom ta samu admission Federal University of Technology Yola, sai uwarta ta dinko mata zannuwa duma-duma ta ce kin san zaki je karatu ne wurin Hausawa, ba a sa waɗannan kayan, ba ta tawo da siket ko kwa ɗaya ba, zane da riga ta tawo da shi. Sai da ta zo ta ce, da ta zo sai tana mamaki, shin nan ne da gaske Yola kuwa, nan ne da gaske ƙasar musulmi? Saboda ta ga mafi yawanci kashi 98 duk kayan na arna suke sawa. Ita kuma ga abin da uwarta ta gaya mata, sai aka ce mata haka ne. Sai ce amma ita ga yadda uwarta ta gaya mata, kafin kwana biyu dole ita dama asalin kayan su kenan ita, saboda uwar ce take tunanin tunda nan kasar musulmi ce ga irin abin da ake sawa. Suwaye suka bada dama ku ƴan arewa da kuke da makarantun jami'o'in Ahmadu Bello da University of Maiduguri dan fodo da wane ne wane ne, ku kuka bada dama? In ba dan kuka bada dama ba, babu shegiyar da za ta zo ta sa kayan arna bayan ku za ku karantar da ita. Ka je kasar kudu ka gani jama'a, digiri da nake yanzu na biyu akan harkar sadarwa a nan Abuja nake, amma a ƙarƙashin ɗaya daga cikin jami'o'in kudancin ƙasar nan ne, University of Nigeria ta Nsukka. In ya rage saura watanni kaɗan zan je in zauna wata biyu ko wata uku, abinda wani professor yake ce mini sai yake ce mini amma da irin tufafin nan naka zaka ji daɗin zama a can? Nace mishi kamar yaya? Yace tunda ake lecture da dogon riga kake zuwa, kuma geminka kullun ƙara girma yake yi. Nace mishi kwarai da gaske, yace sai dai da wahala a cikin gabaɗayan campus din ka samu mai shiga irin taka. Sai nace sai in introduce musu as a new style, ke sai in zama nazo da sabon style kenan. Kadai abinda nake so in cire muku anan, yana son ya ce doguwar riga haka da dagaggen wando da gemu wani abu ne wanda a cikin Nigerian University ko Nsukka, University of Nigeria ta Nsukka, babu masu irin wannan shigar. Domin kasar Yarbawa ne ake samun jami'o'insu, ake samun ustazai da alfa da irin wannan shigar, amma kasar Inyamurai da Niger Delta ba inda zaka ga a cikin jami'a kaga wani da doguwar riga da rauni ko da wani abu na irin haka. In ka ji abin zai zama abin dariya, abin da yake fadakar da ni kenan. Me yasa su ba su bar wata al'ada ta shiga cikin kasarsu ko cikin jami'o'insu ko cikin mutanensu ba? Ko kuma nan kun ba arna sun zo sun kawo mana wannan? Duk arnan arewa gaba daya babu wadda ta gaji sanya mini skirt ko mini jeans. Arnan arewa kakkaf iyayensu gawan, zani suke sawa da riga irin iyayenmu zage-zagen asali da Kanawa da Sokoto da sauransu. Ba wata arniya a arewa wadda saboda ita arniya ce shekara 60 ko 40 da ta wuce take sa gajeren wando ko dan guntun siket. Duk arna gaba daya na arewacin Najeriya gaba daya zani suke sawa da riga irin na iyayenmu. Dan me yanzu wata yarinya dan ga wanne ya haife ta ko dan wane ne wane ne ya haife ta za ta taho da dagaggen wando ko kaza, sai ce ai arniya ce tana da ainihin yanci. Kinsa matasa da kuke karatu a jami'o'i irin wannan, kuna buƙatar banda karatu da kuka je yi a cikin jami'o'i, ku yi ƙoƙari ku tabbatar da manufar jami'ar ita ce ku rinka yin karatu da ilimi, shine ku rinka yin bincike waɗanda suka kafa jami'an nan a wannan asasi da wacce manufa suka kafa, sai ku je ku abin nan sai ku dauko ku ta rubuce, ku ce ga abin da su Sardauna suka ce yanzu ya za a saba wannan abu. Shi ga kuna gani gashi nan saboda kun wulakanta Allah, Allah yana neman ya ba arna su wulakanta ku. VC yana neman ya gagara a zaɓi musulmi a ABU Zaria. VC ana neman a gagara nada musulmi saboda kun ci amanar Allah. In ba haka ba, doctors, professors, lecturers, academic da non-academic staff musulmi a ABU ba su fiyawa ba? To amma me ya faru? Yaya an kasa tabbatar da VC musulmi a ABU? Kun wulakanta Allah ne, shi yasa Allah yake yanzu kada kararrawa Allah yake muku. Ku gyara. In ya zama ana gargada yanzu, nan da shekara 30 za a yi gargada? Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Yola asalinta Modibo Adama College ce shekara 30 da ta wuce, sunanta kenan kwalejin Modibbo Adama, sai aka da aka maidaita jami'ar kimiyya da fasaha, sai aka ce to ai shikenan yanzu sai a juya kenan sai ta zama mai jami'ar Modibbo Adama. Arnan Adamawa suka ce ba su yarda ba, kuma gashi nan dole yanzu ba dama a sa mata Modibbo Adama saboda arna. In ka zo zaka shiga garin Yola zaka ga rubutu ne aka yi shi da kalmomin Larabci daga dan Fodiyo ne ya ce Fulani ku yi karatu kuma ku yi noma kuma ku yi kiwo. Sai aka rubuta wannan wasiyar da Larabci. Arna ne na Adamawa suka tare suka ce Yola garin musulmi ce da ba a yi rubutu da Arabiya, kuma ga Lami da yana nan a cikin garin. Arne Bahaushe ya ce kaza ce bata san alhamdu ba, sai ta juka a makogoro. To ku sai kuka rinka shafa mata zuma a baki, wallahi tallahi kun baiwa arna dama da yawa, kuma kun yi sakaci game da addini wai da nufin cewa wai ku ka a ce masu tsaurin ra'ayi ne. In ba haka ba ya za a yanzu jama'a a ce wai acting VC ne wai yake acting a ABU. Acting me yasa acting? Saboda an kasa zabar musulmi. Kuma acting din wani iri? Arne kamar yadda aka yi lokacin interim government, tunda wai kun kiba kaza mulki to shikenan dole ku kawo irin su arne sai kusa. Ya za a ce yanzu acting ne? Acting kuma arne yake acting, me yasa? Ina musulmi? Ku ji tsoron Allah ku jara. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kuma duk wannan munafincin daga musulmin ne yake faruwa jama'a. Musulmi ne zai zo yana goyen bayan arna? Bangon just from but wanda ya rasu, wancan wanda ya rasu banda wannan da ya rasu kwanan nan aka naɗa wani. Sardo ne zai tara musulmi ya ce musu zai cire shi, zai sawa, zai naɗa ainihin musulmi. Me ya faru? Musulmin ne suka lallaba suka ce to Sardauna fa ya ce zai cire ka. Sai dai tarbi Sardauna ya kwanta yana kuka, ce an ce za ka cire ni ranka ya dade in na yi maka wani laifi ka faɗa ka dake ni ka faɗa min laifi na, ni ai ɗanka ne, ni yaranka ne. Ya ce wa ya ce zan cire ka? Ya ce a musulmi ne suka ce za ka cire ni, baka ranka ya dade in ma sallah ka ce in yi sai in yi. Ya ladabi Sardauna ya ce a je ka, ba za a cire ka ba. Su kuma ya tara sai ce in Allah ya so arne ne zai mulke ku har kiyama ta tashi, ba ku samun musulmin tunda kun ci amanar kanku. Gashi nan da arne ya mutu arne aka sake mayarwa, wancan arnan da ya kau musulmi dubu nawa suka mutu a garin Jos da jihar Filato, bishi yasa aka kashe su. Ya kamata musulmi ku dawo cikin taitayin ku. Wannan ra'ayi irin namu musu albani da kuke cewa ƴan tsaurin ra'ayi ne, da haka kadai ake addini. In kuka ji inda ake sassauci shine inda zai zama musulmi ne zalla, shikenan sai a tayi salin alin. Amma arne in aka yi sassauci sai ya dauka abun shashanci ne, ba a sassauci a irin wannan halin. Sai sallallai ABU sai an yi taka tsantsan, kuma lallai jama'ar cikin gari ya kamata su san wannan, domin suna da tacewa, suna da haƙƙi, domin neighboring community ne, domin ita jami'ar a wurinsu aka zo aka yi ta. Don haka addininsu da al'adarsu, malamansu da sarakunansu, masu wayewar kansu na ciki da na waje, suna da ra'ayi, suna da tacewa. Amma in aka koma aka zama gidadawa jama'a, shine abin da kaga yake faruwa, sai zo ya ci gaba da faruwa. Jama'ar musulmi lokaci ya kure zamu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Karatun sharhus sunna ranan Laraba da Alhamis a muciya tsakanin magriba da isha.